sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Lahadi wanda ta yi daidai da 21 ga watan Nuwambar 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da saura bukan aikin mu muke gabatar muku da shirin da wannan safiyar tamu. Amma ga kanin labarai,
jami'an sojojin na gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da gwamnatin farar hula na mayar da Prime Minister Abdullah Hamdok bayan da aka masa juyin mulki. Yau Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen kasar Turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar 7 da ake tsare da su a gabashin Libya cikin koshin lafiya. Prime Minister Poland ya kira rikicin 'yan tsirana akan iyakar Belarus da Poland, yankin gabashin tarayyar Turai, da cewa shine yunkuri mafi girma na hargitsa Turai don bayan yakin tatar baka.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji kowane irin hali wata al'umma ta tsinci kanta ciki. Kana cikin wani irin yanayi?
Wan ga taimako da anka ba mu, mun gode Allah ya saka da alheri. Ni kwarai ko yake da unhanin gari mutum da dan abinci na za mu ci.
An gargadi 'yan siyasa da jan aiki da ke gaban su, musamman na hada kan al'ummar su.
Ci gaban nan da ake nema ba zai yi ba sai da zaman lafiya. Kuma siyasa akwai hanyoyi da yawa.
Kadan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan kuma muna tafi da shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai an fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an sojojin da gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da shugabannin farar hula na mayar da Prime Minister Abdullah Hamdok, wanda aka hambara a juyin mulkin watan da ya gabata. Sun kuma ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba. A wani bangare ne yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da jami'an siyasa, ciki har da jam'iyyar Umma mafi girma a kasar. Hamdok zai jagoranci majalisar ministoci mai zaman kanta, inji jami'an. Sun ce majalisar ɗinkin duniya da Amurka da sauransu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yarjejeniyar. Sun yi magana ne bisa sharuɗin a sake sunansu don tattaunawa kan yarjejeniyar kafin a sanar da ita a hukumanci. Yau Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar 7 da ake tsare da su a gabashin Libya a cikin koshin lafiya. Mutanen 7 galibin su ma'aikatan gidan abinci ne, kuma an tsare su a gabashin Libya tsawon shekaru 2, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na gwamnati wato Anadolu ya rawaito. Anadolu ya bayyana cewa jami'an leƙen asirin ƙasar Qatar sun haɗa kai da hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya MIT a ƙoƙarin su na ganin an sako Turkawa 7 cikin koshin lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta bayyana cewa muna godiya ga gwamnatocin ƙasashen Libya da Qatar, musamman ma cibiyoyin da suka taimaka wajen ganin an sako 'yan ƙasar mu. Turkiya ta tura Dakaru zuwa Libya ƙarƙashin yarjejeniyar 2019 kan haɗin gwiwar soji da aka rattaba hannu da gwamnatin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta Tripoli GNA, tare da taimaka mata wajen daƙile harin da dakarun janar Khalifa Haftar suka kai a gabashin Libya. Prime Minister Poland Matthew Morawiecki ya kira rikicin 'yan tsirana akan iyakar Belarus da Poland, yankin gabashin tarayyar Turai, shine yunkuri mafi girma na hargitsa Turai tun bayan yakin tatar baka. Prime Minister ya yi kakkausar suka a yayin da yake shirin gana da shugabannin tarayyar Turai a daidai lokacin da Poland ke fuskantar rikicin kan iyaka, amma ya ƙara dagula al'amura a Brussels saboda zargin da ake mata na sabawa ka'idojin demokradiyyar kungiyar. Kasashen yamma suna zargin Belarus da haifar da rikicin ta hanyar kawo bakin haure galibi daga gabas ta tsakiya tare da kai sakan iyaka da yin alƙawarin shiga cikin kungiyar Turai cikin sauki. Belarus dai ta musanta wannan ikirari, a maimakon haka ta soki EU akan kin daukar bakin hauren. An kama ta dumu-dumu, galibin bakin hauren suna ba da rahoton tilastawar jami'an Belarus na sai sun tsallaka kan iyaka, sannan hukumar Poland suka tura su zuwa cikin yankin Belarus.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun mu kai ga kashi na biyu. Bari mu fara da rahoton mu na farko. Al'ummomi da dama a Najeriya da ibtila'in tashe-tashen hankula suka daidaita na ci gaba da fuskantar matsin rayuwa a sansanoni da dama na 'yan gudun hijira a yankuna daban-daban na ƙasar. Wani abu da ke nuna hakan shine halin farin ciki da 'yan gudun hijira da ke zaune a ɗaya daga cikin yankuna da ke da matsalar tsaro suka nuna lokacin da suka samu tallafin abinci daga ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna nan ƙasar Amurka ta hannun hukumar ba da agaji ta Red Cross. Daga birnin Shehu ga abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi komuna da cikakken rahoto a game da wannan agajin.
A Najeriya, musamman a yankin Arewa, dubban jama'a ne tashi-tashin hankula suka raba da gidajensu, suka gudu suka bar komai da ke gare su domin tsira da rayukansu. Mafi yawa daga cikinsu da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira suna cike da bukata saboda yanayin da ya tilasta su baro gidajensu ba cikin shiri ba. Dahiru Masama shi ne hakimin wasu 'yan gudun hijira da suka gudu daga garinsu na Masama a yankin Wurno na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Za su zo su aza mana kuɗi, mu ba su kuɗi kwana biyu kwana kuma su da su aza mana kuɗi, kuma in suka samu mutane mu ko mata sai su kwasa su dagi da su. Abin da ya buwaye mu ya fi ƙarfin mu, muka taso muka komo nan muka zauna. To nan mu abin da muke nan daga dai wanda adda dan halin taya shi ya kwadugo, sai ta shi kwadugo wanda bai adda abin sana'a shi, wanda a irin mu kuma wanda bai da harkai, dole sai ka zo can gari wanda ya san ka shi dan taimaka maka to ka ba iyalinka.
Duba da halin matsi da jama'a ke ciki, tun ma ba da matsalar rashin tsaro ba a Najeriya, yasa kungiyar 'yan Najeriya mazauna kasar Amurka mai suna Zumunta Association take bayar da tallafi ga mabukata a Najeriya a kowace shekara domin sauƙaƙa halin da suke ciki. Wannan karon jihar Sokoto na cikin jihohin da suka amfana da tallafin, inda kungiyar ta baiwa kungiyar bayar da agaji ta Red Cross kuɗi domin taimakawa jama'a, kuma kungiyar ta Red Cross ta sayo buhuhuwan shinkafa 100 ta raba wa 'yan gudun hijira 100 da ke yankin na Wurno. Ibrahim Engaski shi ne sakataren kungiyar agaji ta Red Cross a jihar Kebbi, wanda kuma ya maganta da yawun babban sakatare na kungiyar na ƙasa.
Mutanenmu da ke nan zaune a nan gida Najeriya su ma ya kamata a ce a yi kwaikwayo bisa ga irin wannan abun na alheri da mutanen da ke zaune Amerika su ga cewa ya abu ne da ya dace. Muna kira ga kungiyoyi da kuma mutane masu hali wannan ƙasa su duba su ga irin halin da mutane ke ciki, don Allah su kawo taimako. Wannan wurin da muka zo wannan in ka duba abun da za a bada kamar ya na faɗa ba wani abu ne, amma abin da irin amfani da wannan abun zai yi mutane ne ka duba, in ka duba za ka ga mata, za ka ga ɗaya ƙananan yara a ce wuri irin wannan wurin da ake zaune a ce babu ruwa.
Alamu dai sun nuna a fili cewa wannan tallafin ya so sa rayukan waɗanda suka amfana da shi, domin sun kasance cikin annashuwa yayin karɓar tallafin.
Sai muna yin godiya saboda duk wanda ka ga ya taso ya kula da kai ya baka iri na al'amari ne.
Arama Aliyu, an ga taimako da an ka ba mu, mun gode Allah ya saka da alheri. Eh, kwarai ko yake da umhanin gare mu tun da abinci na za mu ci.
Tallafi ga mabukata a cewar masharhan talmurran yau da kullun kamar Professor Tukur Muhammad Baba abu ne na alfahari.
Duk addinai da muke da su, manyan addinai na duniya suna karfafa irin waɗannan abubuwan, don haka in kuma waɗannan 'yan Najeriya har suna tuna gida ba su manta halin da mutane ke ciki a gida, abin alfahari ne kwarai da gaske, ba wai mu zauna mu jira gwamnati ba.
Wannan tallafin dai ɗaya ne daga cikin jerin ayyuka na jin ƙai da wannan ƙungiyar ke aiwatarwa ga 'yan Najeriya domin sauƙaƙawa jama'a, abinda da dama daga cikin jama'a ke ganin cewa na sauran masu hali za su yi koyi da hakan da an yayewa jama'ar ƙasar nan damuwa a fannoni daban-daban na rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi ne 'yan ƙasar Chile suke kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar da ya fi kawo rabuwar kai don bayar dawowar mulkin demokradiyya kasar tun shekarar 1990 yayin da tsohon dan majalisa mai ra'ayin mazanje ke fafatawa da wani mai sassaucin ra'ayi wanda yake goyon bayan gagarumar zanga-zangar da ake akan tituna. A bangare ɗaya, Jose Antonio Cas, ɗan shekaru 55 ɗan Katolika ko mahaifin ƴaƴa tara, ya alƙawarin murƙushe miyagun laifuka, ya kuma yaba da gadin tattalin arziki na sabon mai mulkin kama karya Augusto Pinochet. Saboda yawan faɗin gaskiya masu ra'ayin mazanjiya da kuma wani lokaci ra'ayoyin siyasa masu ban sha'awa, kamar gina rami don hana shiga da fice ba bisa ka'ida ba, sun san ana kwatanta shi akai-akai da tsohon shugaban Amurka Donald Trump da Jair Bolsonaro na ƙasar Brazil. Daga ƙarshe, hukumomi sun ce sojojin Isra'ila sun harbe wani Bafilistini bayan da ya buɗe wuta yau Lahadi a tsohon birnin Kudus, inda ya raunata mutane huɗu. A cewar Haaretz, jami'an Isra'ila sun bayyana wanda ya harbe Fadi Abu Shahadam, mai shekaru 42 daga gabashin Kudus, wanda aka san yana da alaka da Hamas. Lamarin da ya faru ne a wani wuri mai tsarki ga Yahudawa da Musulmi. An san Yahudawa a dutsen Haikali da Musulmai a matsayin wuri mai tsarki. Jami'an Isra'ila sun ce akalla ɗaya daga cikin waɗanda suka harba bindiga ya mutu daga baya sakamakon raunin da ya samu. Harbin yau Lahadi shine na biyu a cikin 'yan kwanakin nan. An harbe wani matashi a ranar Laraba a tsohon birnin bayan da ya daɓa wasu jami'an 'yan sandan kan iyaka wuka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Tawagar gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya ta ziyarci jihar Gombe domin jajantawa da kuma yin ta'aziyya ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar wata rashin jituwar siyasa da ta haddasu, wanda ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane a 'yan kwanakin baya a birnin na Gombe a fadar jihar. Tawagar wadda gwamnan jihar Katsina Bello Masari ya jagoranta sun yi kira da 'yan siyasa su haɗa kai waje ɗaya don ciyar da ƙasa gaba. Abokin aikinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana.
Idan za a yi tunawa dai, an samu yamutsin siyasa da ya janyo sanadiyar rasa rayukan mutane da ɓarnata dukiyoyin jama'a da ƙone-ƙonen motoci a sa'ilin da wasu matasan siyasa da suka yi ƙoƙarin hana tsohon gwamnan jihar Gombe Sanata Muhammad Danjuma Goje shiga cikin garin Gombe. Wannan yanayi bai yi daɗi wa uwar jam'iyyar APC ba. Kan hakan aka tada tawagar gwamnonin APC a fadin Najeriya da suka ziyarar jajantawa gwamnati da kuma al'ummar jihar Gombe kan abin da ya faru.
A wakilcin gwamnonin APC na Najeriya baki ɗaya, to muka zo mu jajanta kuma mu yi ta'aziyya ga wanda suka rasa ransu saboda dan matsala da kuma tare da roƙo ga dukkan shugabanni kowane mataki cewa isa ci gaban nan da ake nema ba zai yi wasu da zaman lafiya, kuma siyasa akwai hanyoyi da yawa wanda ake maganin bambancin ra'ayi, kuma da ba a sa ran za a yi ba samun bambancin ra'ayi da ba a siyasa. Saboda haka ya zama wajibi ne ga dukkan tun daga kan kansula har zuwa shugaban kasa da kuma waɗanda arzikinsu ko matsayinsu ko saninsu ya kai a ƙasar da suke da unguwar da suke tabbatar da sun yi abubuwa waɗanda za su kawo wa al'umma zaman lafiya, sai da zaman lafiya ake neman ci gaba. Shi tarihin shugabanci in ba dan ya kare ramin mutane da lafiyarsu da dukiyarsu ba mai amfani. To saboda haka dukkan muna da haƙƙi wanda yake dole ne mu yi shi saboda rantsuwar da muka yi a kowane mataki ta mutanen ƙasar nan ne ba. Saboda haka a yi siyasa da hankali da tunani da kuma sa al'umma gaba, domin duka in ba mutane aka sa gaba yakin banza yake, to kuma ka sa
ka zama sanadiyar kashewa ko lalata dukiya ko rashin lafiya ko jo wani rauni na wanda kace kayan rantsuwa za ka kare shi. Saboda haka muna kira ga shugabanni, bambanci wajibi ne a same shi, amma a yi maganin shi ta hanyar lumana, ta hanyar baki ba tare da ta hanyar.
A jami'in godiya a madadin gwamnatin jihar Gombe da kuma al'ummar jihar, gwamna Muhammad Inu Yahaya ya bayyana murna da kuma farin ciki game da ziyarar jajantawan da gwamnonin APC din suka kawo, sannan ya ci gaba da cewa
gwamnonin jam'iyyar APC suka zo domin su mana jaje, su mana ta'aziyya bisa wannan an takaddama da aka samu wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutane. Kuma muna musu godiya, mun ji daɗi matuƙa tunda sun gwada mana ƙauna, sun goma gwada mana so yasa suka zo domin su mana wannan jaje. Sau bai zuwa inda rai bai ɗauka, saboda haka muna musu godiya matuƙa, muna fata Allah ya saka musu alkhairi bisa wannan ziyara. Duk wanda yake jihar nan ya sani Muhammadu Inuwa ina roƙo a kullum cewa a zanna lafiya, kuma za mu ci gaba da neman zaman lafiya domin in babu shi ba za mu samu ci gaban da ya kamata ba, kuma ba za mu sauke alƙawarin da muka yi wanda muka yi rantsuwa akan cewa za mu kare lafiya.
Abdulhamid Muhammad wuri Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To baga batun siyasa sai mu yada zango a jamhuriyar Nijar, inda daidai lokacin da tawagar masu aikin shimfiɗa bututun man fetur a ƙasar ke gudanar da wani zagaye a garuruwan da bututun man zai bi. A wannan karan sarakunan gargajiya sun ce ba za a yi musu sakiyar da babu ruwa ba kamar yadda aka saba yi a baya, akan tawayewa jama'a haƙƙoƙinsu wajen biyan su abin da ya dace. Bangarorin dai sun fara ganawa da zimmar magance duk wata matsala da ka iya bijirowa. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa mana daga birnin Kwanni.
A daidai lokacin da tawagar kamfanin WAPCO Niger kenan Africa Oil Pipeline Company ke ci gaba da zagaya garuruwan da jamhuriyar Niger za ta shimfiɗa bututun man fetur domin amincewa da kundin da zai kumshi yanda wannan aikin zai wakana. Sarakunan gargajiya sun ce a wannan karon za su ɗaukar lauyoyin da za su kare haƙƙoƙin talakawansu domin kar a yi musu sakiyar da babu ruwa, kamar yanda sarkin Gobir Tudu Madawa Alhaji Maniru da mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna suka yi bayani. A lokacin da tawagar ta yi ganawa da wakilan masu gonakai da bututun man zai ratsa a yankunansu a Madawa, Malbaza da birnin Kwanni a cikin jihar Tawa.
In mun ka ga lalle ba madda husa'a ta kokowa ko ta salon ciniki ko wani abun ga kenan, muna iya budan wani ko aboka musa ci gaba. Don kun mun ka sa ci gaba muna gida kuncin, sai in ta ga su in so ya zaka ya kire mu ya ce to ga yanda mun ka daidaita.
Akwai komiti wanda za a kafa tare da hukuma, tare da ungiyoyin hore hulla, tare da mutane na da kuma shawarar da nika so in ba ku. Ya kamata wanga gami mu dauki wakili, abinda an wakili mu dan aboka wanda zai zama ido mu shi zama kunnan. Dan abubuwa da yawa sun sha faruwa nan saboda muna din, sai a zaka misali abinda ya kamata mu samu goma sai a bamu uku. Kenan aboka in ya zaka zashi tattauna ne tare da su wanda ya kamata su sallame mu, kar a zo a dauki hilayen mu bisa ga abinda ya kamata a basu a irin na meri.
Matri Illo Isufu shine kwamishina mai aikin wallafa kundin da ke maganar shimfiɗa bututun man fetur a jamhuriyar Nijar, yana cewa babu matsala da zaran talakawa suka ɗauki lauyin da za su kare haƙoƙinsu.
Shi haƙƙi ne kuma inci ne ɗan ƙasa duka, in yana buƙatar ya ɗauki lauya ya kama mishi incin shi ne ya yi, wani ba ya iya hana mishi. In ya ga dama ya ce to ba sai ya ɗauki lauya ba, kuma wannan ma inci shi. In sun ɗauka inci su ne, an ba su ɗauka ba ma inci su ne, babu wani matsala tunda doka ce tana nan an rubuta, mun san duka yadda ake aiki. Kenan za mu bi doka saboda a ba kowa haƙƙi.
Game da maganar ratsa gonakan garuruwansu na neme jin ta bakin hakiman da suka wakilci masu filayen da bututun man zai bi a jamhuriyar ta Nijar musamman a wannan yankin na jihar Tawa.
Wannan aiki na bututu da mu an kawara da shekara da yanzu da aka fara shi. Halin duk wani hijiya an kere ni kawai kamar haka an ce min ga aikin da za a yi in ba mutane albashar saboda lokacin nan cikin karkara na aiki zai bi kuma duk inda aikin na bi sai an bi.
To ina cikin wurin ciki da bututun mai zai bi gari nan da yi saboda amfani na kasa da gari.
Wannan bututun mai zai bai wajen guriyar Nijar damar sarrafa gangar ɗanyen man fetur 200,000 a kowace rana daga jihar Difa zuwa bakin teku a ƙasar Benin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Kamar kullun sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, sanin kowa ne irin rawar da kafafen sada zumunta ke takawa a rayuwar mu ta yau da kullun a wannan zamani. Kudin nishadantar da kai da ɗebe kewa ko neman ilimi da sada zumunta ko hada abota da dai sauransu. Amma babban abin da mutane ba sa la'akari da shi shine duk abin da ka tura ko ka wallafa a waɗannan kafafe yana nan har abada dan ba sa mantuwa kasancewar su suma da na'ura mai kwakwalwa aka kirkiro su. Abin da Bature ke cewa the internet never forget, koda kuwa kai ka manta to su yana na a aji a kundin kafafen na sada zumunta. Tambayar a nan ita ce, shin mun san tasirin abubuwan da muke wallafa a shafukanmu na yanar gizo?
To sunana Abdullahi Aliyu Katsina, kuma ni ne shugaban kungiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari, zaman lafiya da cigaba. Ita kafar sada zumunta an kirkiro ta ne saboda isar da sakonni tsakanin juna, sada zumunta na yanwantaka, kasuwanci, ilmantarwa, nishadantarwa da sauran muhimman abubuwa. Amma saboda a ƙasashe irin namu na Afirka waɗanda suke tasowa, mutane suna da rauni na ilimi da kuma sanin muhimmancin yadda abubuwa da amfaninsu da kuma dalilin da sa aka yi su. A wannan ya sanya kowane irin mutum yana iya amfani da abin da aka kirkiro don ci gaba wajen maida al'umma baya. Saboda 'yan banga siyasa, karnukan farautar 'yan siyasa sukan yi amfani da kafar yaɗa zumunta wajen ɓatanci da kuma yada bayanan ƙarya, wanda kamar yadda kike magana bayan shekara ɗaya kuma wannan wanda ka tada shi kana iya bari shi ka koma wajen wanda ka yi mabatanci. Rana sai ka ga ta tuna maka cewa shekara da ta wuce ga abin da ka aikata. So a wannan lokutan sai kiga ana nadama, mutane suna tunanin to me ya sanya wannan abun yake sake dawowa. Wani yana nuna irin illa na fitar da bayanai domin tada zaune tsaye ko kuma kirkiro da magana da ba ita ba don tada hayaniya, saboda dole a gaba sai kai nadama, saboda zaka waye gari ka sake samun bayanai akan yadda ka sanya shekara ɗaya, shekara biyu, har zuwa shekara biyar.
A irin wallafe-wallafen da ake yi waɗanda ba su dace ba, akasari ya fi illata rayuwar mata, saboda ko ba komai wata rana za ta zama uwa, kuma idan akwai aikin tabara a lokacin da take budurwa ba za ta so a nuna wa 'ya'yanta ba. Su kuma waɗannan kafafai ko da shekara nawa ka yi abin da ka wallafa yana nan, idan ita kafar ba ta tuna maka ba to wasu da suka sauke akan wayoyinsu za su tuna maka. Duk da sanin haka, Hafsat Abubakar ta bayyana dalilan da yasa wasu matan suka yi irin wannan wallafe-wallafen.
To mata da yawa sun san da wannan, amma kin san maybe mace lokacin da take tashi take ji da kanta akwai abubuwa da yawa da za a gaya mata ba za ta yadda ta ji ba, don ta gan cewa wasu suna yi ita ma tana so ta yi. Wayansu kuma kin sani cewa ta gani maybe a social media wata ta yi posting ita ma tana so ta yi irin wancan abun, amma ta manta cewa wata rana za ta tsufa, ta manta cewa kuma wata rana za ta kafa iyali, ta manta cewa wata rana kuma zai dawo a sa sanadin wani abin da zai dawo, maybe za iya ai blackmailing inta, ko kuma tana neman wani position a rayuwa da zai zo ya hana ta samun wancan. Mata da yawa suna manta wancan.
Shin a za iya cewa karancin ilimi ne ya haifar da haka, ko kuma dai karancin wayewar ne?
Wani wata rana fa ba karancin ilimi ba, kuma ba karancin wayewa ba. Yanzu internet dai in baka da ilimi ba za ka zauna kai operating ba, akwai ilimin. But amma abin da nake so ki gane shine cewa maybe kin san wani abu, maybe is a trending because yanzu in kin duba a social media zaki ga ana yin challenge, in kin duba a social media akwai abin da yake trending, to maybe ita kuma tana so ta ita ma ta gan, maybe tana so ka ga duniya su ganta ita ma tana trending, zaki ga ita ma so ta yi wancan abun, ta manta repercussion abin da zai bi bayan abin da ta yi.
A ta dalilin haka an samu rarrabuwar aure, an samu kuma yanda ake yi mutane kasafi da sauransu. Shin ta yaya za a shawo kan wannan?
Kin san yanzu ya kamata especially mu mata, mu ne iyaye, mu ne ma muke taya, muke training din yara a gida, amma dai ya kamata yanzu tunda wannan ji yana faruwa, ya faru da mace daya, ya faru da mace guda biyu, ya faru da mace guda uku, ya kamata mu ma mu dantsu mu zauna mu ce okay, wannan abun nan dai mu hana kanmu, mu hana ƴaƴanmu, mu hana ƴan uwanmu, ce wannan abun fa ya faru da wannan, ya faru da wannan, mu daina posting din wasu abubuwa akan yanan gizo.
Duk da cewa waɗannan matsaloli da ka iya tasowa za a iya kauce musu idan aka bi shawarwarin kan hanyar da ta dace wajen amfani da waɗannan kafafe, in ji ta bakin Malam Abdullahi Aliyu.
Inda a ce gwamnatocinmu na jihohi da gwamnatocinmu na tarayya za su ba da dama wajen kirkiro da wasu lokuta a kafafen yaɗa labarai na jihohi, radio da talabijin da jaridu da sauransu, wajen ilmantar da al'umma akan muhimmancin yadda ake amfani da social media. Kamar yanzu kwanakin ba ana magana za a yi regulating a social media, mutane na ganin ai ba daidai bane ba, daidai bane ba, amma har a Amurka ana yi. Ba komai zaka waye gari ka sa ba, ba komai zaka fada a sa ba, kai har su kansu masu kafafen sada zumuntar akan ci su tara, me yasa suka bari kaza ya yadu, me yasa? To mu abinda muka rasa kenan, ba a sa ido, ba wanda ya damu da me kai, kuma ba a hukunta waɗanda suka tallafa wajen yaɗa wannan. Yanzu kwanan nan mun ga abin da ya faru da Twitter, wannan matakan an dauke su a China, an dauka a Singapore, an dauka a US, an dauka a UK da sauran kasashen duniya. Ba za ka yadda a yada wasu abubuwan da za su compromising da dokokin kasar ka ba, ba za ka yadda ka sa ido a ataka dokokin kasar ka ba, saboda haka ɗan ƙasa suna da iko da za su iya gudanar da al'amuran su ba tare da shiga haƙƙin sauran al'umma ba. Amma mafi muhimmanci shine yaya za a ilmantar da al'umma waɗanda ba su sani ba, wani matakai ne za a dauka a sanar da su, waɗanda suka sani wani irin ƙarfafa gwiwa za a yi musu, su amfani da abin da suka sani wajen taimaka ma tattalin arzikin ƙasa, wayar da kan al'umma, da kuma isar da sakonni za su bunƙasa cigaban wannan.
Kan wannan batu, kungiyar marubuta Arewa a kafofin sadarwa ta zamani, wato Arewa Media Writers a Nigeria, suka ga dacewar rubuta littafi kacokan kan rayuwar samari da 'yan mata a social media, wato kafofin sada zumunta a yanar gizo. Comrade Abbasani Fantami shike zama shugaban kungiyar na ƙasa kana wanda ya rubuta littafi. Za mu ji dalilan da yasa ya maida hankali kan wannan, amma saboda karancin lokaci da aka ɗibar wa shirin, wanda ba zai bari mu kawo muku dalilan nasa ba. A mako na gaba za mu ɗaura. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka jiyo muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Salam.
Da haka muka zo ga labaran duniya a takaice.
Jami'an sojan da gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da shugabannin farar hula na mayar da Prime Minister Abdalla Hamdok, wanda aka hambara a juyin mulkin watan da ya gabata. Sun kuma ce za a sake jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba. A wani bangare ne yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da jami'an siyasa, ciki har da jam'iyyar Umma mafi girma a kasar. Yau Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen kasar Turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar bakwai da ake tsare da su a gabashin Libya a cikin koshin lafiya. Mutanen bakwai galibin su ma'aikatan gidan abinci ne, kuma an tsare su a gabashin Libya tsawon shekaru biyu, kamar yadda kamfanin dallancin labarai na gwamnati wato Anadolu ya rawaito.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana, za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu. Ni kuwa na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.